الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي في السنن عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وفي هذا الحديث تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة المحدثة من قبل المبتدعة فأكد ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله كل بدعة ضلالة وكذا كان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وإنما حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن البدع لأن البدعة كما قال بعض العلماء بريد الكفر فأهل البدعة يخترعون الأذكار ويفضلونها على الأذكار الثابتة في القرآن والسنة ربما أدى بهم أو أدى الأمر ببعضهم إلى الكفر بالله تعالى والعياذ بالله فنسأل الله عز وجل السلامة فالبدعة أيها المسلمون خطرها شديد ووزرها ثقيل فيجب على المسلم أن يحذر منها أشد الحذر بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين بان هكا ينقوى مسلمي أبند خطباتي بياني أكنشي bayan godiya ga Allah madaukakin sarki da yabo da salati da sallama ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito a cikin Musnad nashi haka Abu Dawud ya rawaito haka Tirmidhi ya rawaito duka sun rawaita a cikin sunan da mawannin su hadisi daga Irbad dan Sariya yaddan Allah ta tabbata a gare shi Irbad yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi mamu wa'azi wa'azi wanda yake mai kaiwa makura wanda zukata sun razana game da wannan wa'azi ido sun zubar da hawaye akan wannan wa'azi har muka ce ya ma'aikin Allah kamar dai wa'azi na wanda yake ban kwana to imamu wasiya ya ma'aikin Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ina yi muku wasiya game da jin tsoron Allah mai girma da daukaka ina muku wasiya akan ku dora saurara ma shugabanninku kuma ku dora yi musu da'a koda ka bawa ne aka nada a matsayin shugaba to ku saurare shi ku yi mai da'a. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ci gaba da ce masu lalle ne duk wanda ya rayu daga cikin ku a baya na to zai ga sabani mai tarin yawa, amma ina horan ku ko luzumci ruko da sunnata da kuma sunnar halifofi waɗanda suke shiryayyu masu shiryarwa a baya na. Ku yi ruko da ita da manyan haƙorinku, ka shaidunku da bin ƙarƙararrun al’amurra sababbi, saboda dukkanin sabon abu ƙarƙararre a musulunci to matsayin ɓata yake. ‘Yan uwa musulmi, babban darasin da muke haskawa cikin wannan hadisin shi ne tsoratar da al’umma game da bin sabin al’amurra wanda aka tarka a addini. Sabin al’amurra a cikin rayuwa suna da daɗi, duka cikin rayuwanmu gaba ɗaya sabin ababe suna da kyau kuma suna da daɗi, amma banda cikin addininmu. Shi addinin musulunci tsohon addinin ake so, wancan dai wanda annabi ya bauta ma Allah da shi da shi da sahabban shi. Kullum in ka tunkari kawo sabo wanda ba a san da shi ba, to ka tunkari ɓanna, saboda Allah ba a mai ƙarƙare, ba a mai ƙari, ba a mai ƙage. Saboda haka cikin wannan hadisin akwai tsoratarwa game da bin al’amurra waɗanda suke ƙarƙararru sababbi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ƙara ƙarfafa wannan maganar tashi da cewa dukkanin sabon abu wanda aka ƙarƙira a addini to wannan matsayin ɓata yake. Shi kuma ɓata wato yana kaiwa zuwa ga wuta. Saboda haka ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hudubobin shi, duk idan yana huduba to yana faɗin cewa mahi alherin zance shi ne littafin Allah, mahi alherin shiryarwa ita ce shiriya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sai ya ce mahi sharrin al’amurra su ne waɗanda aka ƙirƙira sababbi. Ma'ana mahi sharrin al’amurra a cikin addinin musulunci su ne waɗanda aka ƙirƙira wanda babu su sabi. Kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce dukkanin bid'a ɓata ne, kuma dukkanin ɓata yana cikin wuta. Baban zaba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsoratar da al'umma shi game da ƙarƙare a cikin addini da yin bid'a, domin saboda ita bid'an nan wadda da yawa daga cikin musulmai sun jahilce ta, to ita bid'a kamar yanda wasu daga cikin magabata suka faɗi baridul kufur, ɗan aike ne na kafirci. Idan shaidan yana son ya zo ma da kafirci ƙuru-ƙuru ya san ba za ka karɓa ba a matsayinka na musulmi, don haka sai ya fara turo ma bid'a a matsayin ɗan aiken shi. Idan ya ga ka runguma ka karɓa, to yanzu sai ya ɗora buɗe ma ita ta wasu hanyoyi har sai ya kai ka ya kwabro katanga, ko kuma ya ja ka sannu-sannu da wannan bid'ar da ka karɓa, kan natsu ka yarda da ita har sai shaidan ya kai ka ya baro. Saboda haka suka ce bid'a ɗan aike ne na kafirci. ‘Yan uwa musulmi, mu sani cewa yana daga cikin sharrin bid'a cewa an bid'a suna ƙirƙiran ibada da kuma ƙirƙiran addini wanda annabin Allah bai zo da shi ba, kuma ba a bauta ma Allah da shi ba a zamanin shi. Su za su ƙirƙira ko wani waliyin su ya gano masu a mafarki, ko kuma wato wani ya ga ya dace a yi sai ya ƙirƙiran masu ya sanya su su ɗora yi, kuma za su ɗora yi su rungume ta har ya zama sun yi hihi ta sama ga wadda ta zo cikin Qur'ani da wadda ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, har ya zamana ita bid'a suna girmama ta, suna ba ta muhimmanci fiye da yanda suke ba sallolin farilla muhimmanci. To kaga wannan yana cikin sharrin bid'a da muninta. Duk inda ‘yan bid'a suka ƙirƙiri bid'a suna aikata ta, to sai kaga cewa sun yi girmama ta, sun yi kanga mata, sun yi ji da ita sama ga duk wani abu wanda yake tabbatacce ne ƙarara cikin Alƙur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kai wasu ma bid'o'in nasu suna kai su ga har su kafirce ma Allah, domin bid'o'i hawan hawan ne. Akwai bid'o'in da su matsayin saɓon Allah suke, akwai kuma waɗanda suke matsayin fasikanci, me yinsu yana zama fasiki, to akwai bid'o'in da wanda ya rungume su yana huta daga musulunci ne gaba daya. Saboda haka ƴan uwa musulmi, bid'a a cikin addinin musulunci banna ce. Allah ba a mai ƙari, ba a tsara mai yanda za a bauta mai, sai dai shi ya tsara ka mai da'a ka bi. Inda Allah yana son kowa ya ƙirƙiri yanda za ya bauta mashi, da babu buƙatar Allah ya turo mu annabi. Matun da kaga Allah ya turo manzo, wannan manzon ya zo da sakon addini wanda Allah yake son a bauta mai da shi, to dole ba za ka cira ba sai in ka yi irin wannan addini wanda ya zo da shi. Idan ka koma gehe kai tunani, kaga ya dace da kwakwalwarka, ko da hankalinka kaga abu kaza ai yana da kyau ya dace, sai ka sanya su a matsayin abin da za ka nemi kusancin Allah da shi, to ka haɗu warwas, wallahi ka haɗu warwas. Ba Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda yake da babban misali wanda ba a misalta shi da bayin shi ko halittun shi. Ko wani bawa daga cikin bayin Allah za ya gini a gidan shi, sai ka zo ka bashi, sai ka zo ka ce mashi ai ba yanda ya bada filan ba ya kamata, ai ya kamata tsakiyar gidan nan ai wata uwar bukka, ko kuma kai maginin da ya sanya ka ka mai gini ya baka filan ga yanda nake son kai, amma sai ka zo ka ƙara mai da wata bukka shirgege a tsakiyar gida, kuma daga baya kana jiran ya sallame ka ya baka kuɗin wannan bukka da ka ƙara, ka gaya mai duka ka kashe duka ba a yi ɓanna ba, jikka 500 ne aka kashe wajen yin bukkan nan da tsara ta. To yanzu kai tsakaninka da Allah magini ya sallame ka akan wannan aikin, ba zai sallame ka ba, hasali ma rikici da faɗa zai yi da kai wa ya saka ni na ce kaman. Kaga yanzu kai diyan da kake ganin kyautata mashi ne kai, kana ganin ai ya dace, kokari ne kai ka kyautata ka mai bukka tsakiyar gida, amma dai bai sa ka ba bai cikin lissahin shi, to wallahi ba zai sallame ka ba. Kuma in za ka yi kururuwar duniyan nan, duk inda za ka je kai za a ce baka kyauta ba, duk inda za ka je shari'a ce za a yi wasa ka baka kyauta ba, me yasa ka mai? Hasali in ka je kotu ka kai ƙara cewa ya ƙi biyan ka haƙƙinka, ba haƙƙinka za a biyan ka ba, sa ka za a yi ka je ka kwashe ta, ka za a yi je ka ɗebe wannan bukkai wasa ka kai. Wannan faɗan adam ne kamma bid'a, amma ya zama tashin hankali bai yarda ba. To sai Allah ya tsara addini shi tsaf, ya turo annabi da saƙo a je a faɗa ma bayina ga yanda nake son a bauta mani. Annabin nan ya zo ya isar da wannan saƙon shekara 23 yana koya ma duniya yanda za a bautar Allah. Ha Allah ya karɓi rinshi, Allah bai karɓi rinshi ba sai bayan ya gama isar da saƙon addini. Duk abin da Allah yake son a bauta mai da shi, wallahi tallahi annabi ya isar da shi. Duk abin da Allah baya son a bauta mai da shi, to Annabi sallam bai gayi ma mutane shi bai ce su bauta mai. To ba yayyewa ba wai bayan shekara ɗaruruwa ba da wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wallahi ko bayan sati guda da rasuwar manzon Allah in aka samu wani sabon addini wanda lokacinsu ba a san da shi ba, wallahi ba addinin Allah ba, balle wanda za a samu bayan ɗaruruwar shekaru da wucewar shi. Saboda haka ƴan uwa musulmi, bid'a hatsari gare ta, abin da yasa take da hatsari kama take yi da gaskiya, shi kuma duk abin da yake kama da gaskiya to yana rudar da wanda yake da jahilci da wanda bai san ainihin addini ba. Shesa Al-Qur'ani ya tabbatar mamu da cewa shi Allah da ya sabkar da ayoyin shi kala biyu ya sabkar. Akwai ayatun muhkamat, ayoyi wanda bayanin su karara yake ba su da duhu, sai Allah ya ce hunna ummul kitab, wannan su ne asalin littahi, su ne tushi. Sai Allah ya ce wa ukharu, akwai wasu ayoyin daban da ya sabkar da su mutashabihat, su masu rikici ne, masu shubha. Sai Allah ta'ala ya ce amman ladhina fi qulubihim zaygun, amma waɗanda cikin zukatansu ke da kai karkata, fayattabi'una ma tashabaha, to su sai su dora bin ayoyin nan da ke da rikici. Gashi karara Allah ya ce ayi sallah, kaga wannan aya karara take ba ta da wani rikici, cikin Qur'ani Allah ya ce ayi sallah, to can kawai sai ka ji wani ya lalabo ma wata aya ya ce a ai Allah ya ce kana iya barin sallah, yaushe za ka bar sallah? Bayan Allah ta'ala ya yi ta umarni ayi sallah, can sai ka ji wani ya karanto ma Qur'ani ya ce ma wai Allah ne ya ce wai akwai lokacin da in an kai shi ana barin sallah. sai kai mamaki sai ka ji kamar yana karanta aya da bakin shi wa abudu rabbaka kai tabotar ubangijinka hatta ya atiyakal yaqinu hasai yaqini ya zo ma Allah ya gama bayani da sauran makaryaci ya ƙara ƙarye shi sai ya ce maka abinda ake nihi da yaqini wani mataki ne na bautar Allah wanda in ka kai gare shi to kana iya daina bautar Allah shine Allah ya ce kai tabotar ubangijinka har sai yaqini ya zo ma kaga yanzu nan me ya kawo ma a hawan da ya san musulunci bai cewa an kawo mai dalili sai dai ya ce an kawo shubha wanga ba dalili bane shubha ce saboda abin yayi kama da daidai kuma yayi kama da ƙarya to shubha kullum haka take sai Allah ta'ala ya ce to su waɗanda cikin zukatan su ke da kai karkata kullum ba su tsayawa ga ayoyi waɗanda suka yi bayanin abubuwa kiri-kiri sai dai tije su nemo wasu wanda akwai dan duhu-duhu ciki ibtigha'al fitnati dan neman fitina wa ibtigha'a ta'wilihi kuma da neman su yi ta'wili su ma Allah kage wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah Allah ya ce kuma babu wanda ya san ta'wili na hakikan sai Allah saboda haka ƴan uwa musulmi malamai suna tayi mamu hannunka mai sanda suna tsoratar da mu game da bid'a wani ji yake in ana zancan bid'a kamar dai ba a son zaman lahiya ana son dai tsegumi ne ana son dai kan musulmi ya rabu ne wallahi ba haka nan bane kan musulmi ba zai taba haduwa ba da bid'a bid'a bala'i ce kata'i ne sharri ne annoba ce mugun abu ne bid'a jaraba ce bid'a wato hatsari ne mai girman gaske inda wanda yake bid'a ya san me ye bid'a da ya daura godiya ga duk wanda yake tunatar da shi akan yayi hattara yayi hankali da bid'a saboda hatsarinta yana da girman gaske kuma zunubinta yana da nauyi yana daga cikin sharrin bid'a sai bid'a ta kirkiro wasu zikirori wanda babu su a Qur'ani babu su a hadisi kuma sai a ce ma wannan zikirorin sun hi kowane zikiri a duniya wannan bid'a ke da wannan kambun ita ke da wannan kwarewai sai wani mutum ya je ya shiga wani daki ko wani runfa ya kirkiro larabcin shi kawai wasu zikirori ne da larabci sai ya ce ai wanga zikirin wanda ya hi shi za a bashi lada irin ta annabi dubu wannan sai a bid'a zaka samu wannan kai ko tunda aka halice ka sajjada kai baka tashi baka dago aka ce za a baka lada annabi aika ce anya in kana da hankali amma sai a ce ai wanda yayi wannan zikirin sau guda ko sau kaza za a bashi ladar annabi 100 ko annabi 1000 kaza wai saboda tsabar jahilci da dufin kai kuma sai mutun ya yarda wai shi yanzu za ya lada annabi 1000 za a bashi kai billahi allazi ba mu san Allah ba wasa muke da addini inda mun san Allah ba yayyuwa chabe da laihi tattare da mu amma mu dora ganin kan mu wasu ƴan aljanna sai a ce ma ai zikiri kaza wai ka aljanna zaka shiga ko lada annabi 1000 za a baka inda mun san Allah Allah da ya huddo annabi Adama daga aljanna ya je hoshi a duniya laihin mi annabi Adama yayi laihi guda ne ya ma Allah Allah da aka ma laihi guda ya huddo annabin shi daga aljanna dalilin laihi daya ya jeho shi duniya Allah da ya ɗebe ma sheidan albarka ya zama tsinanne tabbatacce mai tsinuwa akan shi har zuwa tashin alkiyama saboda laihi guda da sheidan ya mashi amma mu yanzu muna da laihuhuka dubunnai kuma sai mu miƙe kafa mu ce kar mu ce ganin ku ƴan wuta kenan mu ƴan aljanna ne manya-manyan ƴan aljanna ne kaga ba mu san Allah ba kenan wallahi Allah da ya koro annabi Adama daga aljanna saboda laihi guda bai kamata ba a ce hankalinka ya kwanta bai kamata ba a ce kana kallon kan ka dan aljanna bai kamata ba a ce ka gamsu a baka wani zikiri a ce in kai shi zaka samu lada ta annabi 100 wanda wannan Allah kai ka san kana nan kana mai sako dare da rana dan uwa musulmi cikin sharrin bid'a cikin munin bid'a kowane musulmi ya san cewa waƙe-waƙe kayan sheɗan ne da dujallai da kaɗe-kaɗe amma cikin sharrin bid'a sannu-sannu ta ɗora zakuɗawa da su tun ana buga mandiri ana cewa daidai ne da shi aka tarbo annabi da ya zo madina aka kai aka aje mandiri aka ɗauko ganga aka kai aka aje gangan aka ɗauko piano aka ɗauko yanzu duk wasu kayan kiɗa na zamani da ka sani kaf babu wani kayan kida wanda mutum yake shakkun ya dauko su yazo da su masallaci ko makaranta ko wurin ibada ya sanya su ya dora bugawa yana ambatan sunan Allah ko na annabi wai da sunan ibada ce wannan kidin da rawa da yake jira yake daga baya a rubuta lada a bashi ɗan uwa musulmi munin kayan kida wallahi in banda sharrin bid'a babu abin da ya alakanta su da addinin musulunci kowa san kayan shaydan ne da shaydanci amma aka wayi gari sannu ɗan bid'a suna saukake ma mutane su suna cewa daidai ne suna tawili suna jan ayoyi da hadisai suna kabra jahille ga katanga har sai da suka kai suka hada jahille da biyanu yanzu wani ba yadda aiki kayan kida ne gare shi irin na zamani amma sai ya ce shi mawakin annabi ne wani kayan kida ne gare shi irin na zamani amma sai ya ce wai music islamic ce yake shi ɗan uwa musulmi wannan yana cikin sharrin bid'a yana cikin sharrin bid'a da munin ta ɗan uwa musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai bar duniya ba sai da ya koya ma al'umma yanda za su dora yin salati amma sai wasu mutane suka zo da wani sabon salati suka ce ya hina annabin kai inda ma nan suka tsaya da zanubin da dan sauki wasu ma suka zo da salatin da suka ce ya hi qur'ani sau kaza kuma abun mamaki saboda wai kyautata masa zato da ake wasu musulmai suka gilgida kai suka ce gaskiya ne saboda ana ganin suna da kusanci ga Allah ana tsammanin waliye ne ana tsammanin bayon Allah ne billahi allazi la ilaha illa huwa duk mutumin da ya zo da wani salati ya ce ya hi na annabi kan ma ka ce ya hi dan zancen ka ce ya hi qur'ani wannan shi yiri ta ce wanda ba mu da lokacin ma martani akan ta ka ce ma salatin naka ya hi na manzon Allah kadai wallahi tallahi ƙarya kake duk imanin ka idan in kana tahiya ayoyin qur'ani suke hutawa daga aljihunka wallahi ƙarya kake kama annabi ƙarya ba yayyuwa har abada ba za mu taɓa yarda ba a ce akwai wani salati da wani mutum ya kawo wanda annabi har ya rayu ya bar duniya bai ma taɓa jin shi ba bai taɓa ganin shi ba a shi daga baya ya kawo shi kuma wannan salatin nashi wai yahi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam subhanaka hadha buhtanun azim yana daga cikin sharrin bid'a ƴan uwa musulmi ƙarƙarar wasu addu'o'i alqur'ani cike yake da addu'o'in annabawa hadisan annabi sun zo sun karantar da addu'o'i masu muhimmanci amma nan bid'a sai je kirkiro larabci ya barka da larabcin kai ka ajana na qur'ani ya barka da ka ajana na cikin hadisi kawai kaga kullum musulmi in zai yi addu'a wannan dai wanda aka koya mai na larabcin nan sune zai wannan yana cikin sharrin bid'o'i yana cikin sharrin bid'a ƴan uwa musulmi tana jan masu ita su kai ga bautan malaman su suna bauta ma malaman su har su kai suna dawafi a kaburburan malumman su suna roƙon su irin yanda ake roƙon Allah yana cikin sharrin bid'a a cikin bid'a ne aka fara samun wanda yake cewa ya ga annabi kiri-kiri bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Abubakar Siddiq babban sahabin annabi tunda Allah ya karbi ran manzon Allah ba a taba ji ba ya ce ya ga annabi a cikin wata kwana ta Madina Umar yazo ya wuce bai taba ganin shi ba Uthman bai taba gani ba Ali sirkin shi dan uwan shi bai taba gani ba haka manya-manyan sahabbai ɗaya bayan ɗaya har suka ƙare amma bayan wucewansu sai aka samu wasu da sunan malumta wai su duk in suka ga dama sai su sha kwana su kwace da manzon Allah ya ba su saƙo duk in suka ga dama kawai sai su jirkita wani wuri su haɗu da shi kawai sai ya ba su saƙo su zo su kawo billahi allazi wannan yana cikin sharrin bid'a cewa ana ganin annabi kiri-kiri kuma a tattauna da shi bayan rasuwan shi wannan yana cikin makirci da sharri da inda shaydan ya ja mutane sannu ya kai su a bid'a yana cikin sharrin bid'a ƴan uwa musulmi zawwa da wani ilimi sabo wanda suke ce ma ilmul batin bada haka a shari'a musulunci ilimi kala biyu ne akwai ilimin shari'a akwai ilimin hakika to shi ilimin shari'a wannan na gama gari ne ilimin hakika shi kuma na manya ne ya akai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai karantar da al'umman shi ba ilimin hakika wannan yana cikin sharrin bid'a in ka ga mutum ya saba ma Allah sai ya ce ma ayyaya ai cikin hakika ne yake kai ba ka ganewa dan haka dan dai mutum ya iskancin shi san ran shi da sunan musulunci in suka karkaro ilimi na hakika duk in an yi wata tafarga za sai a ce wannan kai kai kwakwalwarka ba ta dauka ya za a yi ta dauka dama a ce ai wannan cikin hakika ne kai kuma cikin shari'a kake yana cikin sharrin bid'a ƴan uwa musulmi ƴan bid'a sai da suka kai wanda ayoyin qur'ani suka sauka suka ce dan wuta ne an bid'a su kuma suka yi rubuce-rubuce wanda wasu ma suka wallafa littafi suka ce yan aljanna ne akwai mutane sanannu wanda ayoyin qur'ani ne suka sabka suka tabbatar da cewa yan wuta ne amma wani ya auna ga hankali shi yace bai dace ba a ce wani ya zama dan wuta dan haka a dai ƙara duba ya diba yayin nan ƙarshe ya kai su aljanna bid'a sharrin ta yake sa ta kai ƴan wuta aljanna ƴan aljanna kuma ta huddo su daga cikin aljanna ta maka su wuta yana cikin sharrin bid'a ƴan uwa musulmi kewayen gari da sunan addini bid'a ce ta kai ta kawo tun muna jin labarin ta daga nesa har ta iso inda muke ta ba a santa ba duk shekara mutane dattawa ba masu hankali ba yara ba za su haduwa da hankalin su kuma wasu ma malumai ne da rawunan su wallahi suna da hankali amma sai kaga wai kewayen gari suke wai wannan kewayen garin da kayan kida da wato kwacakwabla na maza da mata da waye wai menene ake kewayen garin nan bautar Allah ne jira ake in an kare kewayen garin an gama shan kida Allah ya rubuta lada ya bada ana cikin sharrin bid'a har ta makamtar da duk wani mutum mai wayo mai basira bid'a sai ta makamtar da shi har ya kai yana shiriri ta bai ma sani ba mutum ya zo cikin yara datti da cikin tsiyan shi ya zo yana kewayen gari ana kiri ana rawa ana giliza kanshi ya an ce mi kake ya ce ibada yake bautar Allah yake nuna kaunar annabi ne yake saboda haka jira yake karshe a bashi lada akan wannan sakarci yana cikin munin bid'a ƴan uwa musulmi sharrin bid'a da munin ta yana da yawa amma misali na karshe wanda zan bada wannan kahurci ne kai tsaye bid'a ce ta kai masu ita suka kai suka ce ai shi Allah da kake gani Allah yana ko ina bid'a ce ta kai ta sa mutane suka dora cewa Allah yana ko ina shi Allah alqur'ani cewa yana sama amma ilimin shi yana ko ina ganin shi yana ko ina sanin shi yana ko ina jin shi yana ko ina duk inda kake ko kasan kasa kake Allah yana ganin ka yana jin ka amma shi da zatin shi yana sama to sai an bid'a suka ce yana ko ina da suka ga an gamsu da yana ko ina sai suka kara gaba suka ce ai yana cikin komi ma da suka ga an gamsu yana cikin komi sai suka ce to ai babu ma wani hakika a duniya sai Allah yanzu in kasu suna ce ma hakika wato hakika ta bi samamman abu ba kowa bane sai shi yasa in ya dafa katanga sai ya ce ya dafa Allah in ya dafa tunkiya ya ce ya dafa Allah in ya kare ya ce ya ga Allah in ya ga shaki ya ce ya ga Allah bid'a ta kai suka ce kowa ma Allah ne babban malami cikin malumman su ya ce wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna ai kare da aladai ba komai bane sai allolin mu su ma Allah ne وما الله الا راهب في الكنيسه yace Allah ba kowa bane sai wannan mai goho cikin coci in kaga mutum na goho cikin coci to kaga Allah da kanshi yadda ha kanshi yace Allah ne yadda ha duk abin da ke gaban shi wai Allah yake gani kuma wannan ilimi ne na manya sai wanda ya nisa sannan yake kaiwa ya gano shi wai in kasa kake kai baka gano wato wannan yana cikin sharrin bid'a da muguntatta da kai da mana an ce Allah ya ci kuɗe da halittun shi har wani babban malamin su yace duk wanda kaga ya bauta ma gunki to ba hagunki ne yake bauta ma ba hakikanin gaskiya Allah ne yake bauta ma domin Allah ne yake zawwa ya shige cikin gunkin nan saboda shi Allah bai yarda a bauta ma kowa kuma ya ja aya billahi allazi yace aya qur'an ce tace haka nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga duk wanda bid'an shi ta kai shi ga wannan babu konkonto ya kafirta yayi ridda ya bar musulunci indai ka dawo duk abinda idan kai gani kai a wajenka Allah ne da kanshi wallahi shi yasa ɗan uwa musulmi ake tsoratar da musulmi game da bid'a ka ji tsoron bid'a fiye da yanda kake jin tsoron kowane irin mugun abu wallahi mugun abu ne bid'a tana kai mutum tabaro tana raba mutum da Allah ta raba shi da asalin musulunci ta sanya shi rayu cikin wata shiririta kuma ya dora ma Allah wato zatan cewa yana nan ya tara lada wajen Allah alqur'ani ya haska mamu wasu wadanda dalla sa'ihum fil hayatid dunya ayyukan su sun bace tun a rayuwar duniya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a amma suna nan suna zatan su suna kyautata aiki alqur'ani ya ba mu labarin man zuyyina lahu su'u amalihi fa ra'ahu hasana waɗanda aka kawata masu munanan ayyukan su kawai sai suka dora ganin kuma ayyuka ne masu kyau. Muna roƙon Allah ta'ala ya fahimtar da al'umman musulmi abinda shine daidai cikin musulunci, kuma ya ba su ikon ruko da shi, ya nuna masa gaskiya ƙuruƙuru, ya ba su ikon biyatta, ya nuna masa ƙarya ƙirƙiri, ya ba su ikon nisantarta. Ya Allah, muna roƙonka ka dawo da al'umman musulmi zuwa ga addininka na asali wanda ka turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da shi. ‘Yan uwa musulmi, a ƙarshe ina son in faɗakar, kuma faɗakar wannan ta shahi jagorori manya na ƙasa. Allah ya taya su ya ƙara kama masu cikin jagorancinsu, kuma jagororin musamman na cikin garinmu na Maraɗi. Jagororin garin Maraɗi, hanyoyi suna ta ɓazgewa, suna ta wazgewa, suna ta darewa. Hanyoyi a cikin garinmu na Maraɗi, duk hanyar da ka kama sai ka tarda ta yi rame, ta gabce, ta huje. Kuma muna sane da cewa akwai Meri a cikin Maraɗi. Kai, kama barzancan Meri, wasu ɓacewar hanyar ya kai, akwai inda ruwa ya yi ɓanna ya kai har bakin ƙofar Meri ma ya gama da su. ‘Yan uwa musulmi, haƙƙi ne a kanmu, mu masu huɗuba kullum muna cewa talakawa su ji tsoron Allah, su yi ma shuwagabanni ɗa'a. To dole ne kuma a faɗa masu shuwagabanni abin da ya dace su yi ma talakawa. Yanzu idan ya zamana a nan babbar kasuwanmu ta Maraɗi, wanda kullum muna ganin yadda ‘yan kasuwanmu suke shan wahala, suke nishi, suna kuka game da yadda ake gallaza masu, ake takura masu wajen karɓan kuɗaɗe. Haƙƙin da ya kamata su bada suna badawa, wanda ma bai bada ba ana matsa mai dole sai ya bada. Tani ka kuma a ce abubuwan da ya kamata a masu na haƙƙin, wasu ma kuɗaɗen da ake karɓa an ce don gyaran hanyoyi ne ake karɓan su. To na rantse da Allah, hanyoyin Maraɗi suna ta gabcewa, suna ta lalacewa, suna ta ɓarkewa, suna ta wazgewa. Za ka ga Yahuda a kan hanya tun tana ‘yar ƙarama, ole da a zo a tarbe ta, a ji tsoron Allah, a zo a cike ta, a yi abin da ya dace, sai a yi watsi da ita a barta, sai ta gabce, ta zama unguwa guda, sai a je a cika takardu, a ce a turo miliyoyin kuɗi, ƙarshe a yi ha babba da ha ƙarami da ha saɓe wajen kuɗin. Saboda ‘yan uwa musulmi, wannan ya kamata a ce wato ana tunatar da manya, duk wanda a unguwarsu ke da kwai. Babban abin da ya ja hankali na cewa ya kamata in tunatar da magabatanmu na cikin Maraɗi shine wasu unguwanni a nan wai da ke da kwai ramu, da kuma wasu hanyoyi, wasu kwaltoci a Maraɗi, wai an kai yanzu in motar shara ta ɗauko shara waje ta zo ta maka cikin rama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan wani irin zalunci ne, wani irin cuta ne? A ɗauko shara datti wanda yana iya zama guba, yana iya zama cutarwa, yana iya zama sanadiyar hallaka mutane, a ɗauko kwandon shara wai sai a zo a maka. To a daina karɓan kuɗaɗe ga talakawa kenan, idan dai ba za a yi masa aikin ba. Don haka ‘yan uwa musulmi, wannan kira ne zuwa ga manya jagorori na garin Maraɗi cewa su gyara aikinsu, musamman ma Meri Meri na cikin Maraɗi. Ya kamata su yi taro, su yi shawara, idan babu kuɗaɗen da za su yi wannan aikin, ai akwai ayyukan da mun san da cewa ba wai Meri ba, ko wani cikin mu aka ɗaga mu bulala aka ce zai ka cika wancan ramen yana iya cike shi. Ballanta na Meri, amma ‘yan hanyoyi, wannan yana zama sanadiyar rasa rayuka da dama. Sanannan abu ne ga duk mai basira cewa duk hanyoyi suka lalace, to suna cikin ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo gudunmuwa wajen yawan hatsurra da yawan akasidan da yawan mace-mace. Mutum yana tahiya shi kaɗai ma kawai sai ya faɗi, wajen ya yi haka ya haka ya kauce wani rami kawai sai ya faɗi ya kare ƙafa. Wannan ba abun wasa ba ne. Ya kamata jagorori kar su yi wasa da wannan al'amarin gyaran hanyoyi. Wannan yana da muhimmanci ƙwarai. To hanyoyin nan na cikin garinmu na Maraɗi, wallahi suna ta fizgewa, suna ta ƙara lalacewa, suna ta hujewa. Hanyoyi sun zama kamar gaɓar laka, wasu hanyoyi sun zama kamar wuciyar damo, duk sun tattasge. In mutum ya zo zai tahiya sai kai abinda ni ke bani mamaki, ko ba a gyara ko ina, ya kamata hanyoyin da suke kewaye da babbar kasuwa ta Maraɗi a ce an gyara su. Saboda manyan ‘yan kasuwan masu ba da kuɗaɗe nan suke. Amma yanzu in ka je kasuwan Maraɗi, ko ina ramu ne, ko ina wato kwazazzaɓe ne, ko ina tangarɗa ne. Kaf hanyoyin da suke kewaye da kasuwan Maraɗi babu wata hanya ta ƙwarai ƙwara ɗaya sai route principale wannan babban hanya wacce ita sananna ce wannan ita kada ce wanda ita ma kanta in an zo akwai tasgiya da babbarkiya akwai wuraren da ta ciccire dan haka wannan yana cikin abubuwan da ya kamata a ce an fadakar da jagorori idan ba su da wakilai a cikin unguwanni ya kamata su sa in kuma suna da akwai wata hanyar nan da aka gyara ta da miliyoyin kudade ba da jimawa ba to anan wannan hanya cikin zariya ba da jimawa ba gwamnati ta zuba miliyoyin kudade aka gyara ta amma abin takeici da ta danyi rami dan kadan ule da azo a cike shi tun kamin damuna ta zo sai aka bar wannan ramin yanzu da damuna ta zo wallahi yanzu hanya ba ta biyuwa tana can an daina binta ba ta biyuwa saboda ruwa sun ƙara ma'ana komawa za ta yi wannan kudaden da aka kashe ma'ana za ta ƙara koma ta ƙara barkewa ɗan uwa musulmi wannan yana cikin abubuwan da haƙƙi ne mu faɗa ma jagorori su gyara Allah taimake su da gyara muna fatan Allah ta'ala ya kwararo albarkoki da rahamomi da alkhairori a cikin ƙasarmu ta Nijar gaba ɗaya Allah ta'ala ya sanya wannan damuna ta zamo damuna wadda ta cika da alkhairai Allah ta'ala ya ƙara sanya albarka cikin kasuwancin ƴan kasuwanmu da ayyukan ma'aikatanmu gaba ɗaya wato ɗalibai da mushanni da malamai da ake shirye-shiryen komawa wato ekol Allah ta'ala ya ƙara musu basira da hasken ilimi mai amfani wanda zai amfane su ya amfani al'ummarsu ya raba su da karatun banza wanda ba zai amfane su ba balle ya amfani wasu muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mu canji mai kyau daga wajen shi ya kawo mu alkhairi da rahama muna roƙon Allah da sunan shi mai tsarki ya raba mu da cututtuka da rashin lahiya wanda suke fama da rashin lahiya Allah ta'ala ya warkar da su ya ba su lahiya Allah ta'ala ya nuna mu cewa damunan nan cikin alkhairi da rahama wala haula wala quwwata illa billah sai da sallah